na cewa gashi kasuwanci ne ya faru, amma sai aka samu cikas a cikin faruwarsa, to kai da ka sai haja sai aka baka zaɓi, in ka ga dama ka zartar da kasuwancin ya tafi haka, ka haƙura da aibin da ka samu ciki, in ka ga dama kuma ka rushe kasuwanci ya rushe. Wani lokacin ko ba aibi bane ba, dama ce kawai shari'a ta bai wa ɗan adam, shi mai haja ko shi mai sayan haja. To dai za mu ga karkashin hadisin da ke nan gurin wani irin nau'ika na khiyar za mu samu. Kuma da darsi ne darsi na 66 ku. An ibn Umar radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan hadisi an karɓo daga Abdullahi dan Umar, Allah ya kare da gare shi da mahaifinsa. Shi kuma ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, annabi ya ce idza tabaya ar-rajulani, idan mutum biyu suka kulla cinikayya, fa kullu wahidin minhuma bil khiyar, kowane ɗayansu yana da zaɓi, ma lam yatafarraqa, matukar busu rabu ba, wa kana jami'an, duk biyan suna haɗe, ka saya na sayar, ga kuɗi na baka, ga haja ka bani, matukar muna haɗe a majalisi guda ba mu rabu da juna ba, ko da awa ɗaya muka yi matukar ba mu rabu ba, ya halatta ka ce kai ga kuɗin ka ba ni haja ka na fasa, ya halatta in ce kai ba ni kuɗina ga haja ka na fasa, matukar muna haɗe ba mu rabu da juna ba. Wannan shine malamin fiqh suke kira khiyarul majlis. Khiyarul majlis, matukar kuna majalisi guda aka kulla cinikayya, in dai ba a rabu ba, to ya halatta kowane ɗaya daga ciki ya fasa, in ya ga dama ya fasa, ya ce shi ya fasa a bashi kuɗinsa, ko ya ce shi ya fasa a bashi hajarsa. An gane ko? Wannan hadisi ya ce malam ya tafarraka, a wannan hadisi ya ce malam ya tarika. To duka dai ma'ana tana komawa ɗaya, ko da yake waɗansu malaman lugar larabci sukan ce akan ce at-tafarruq, idan ya zanto tafarruqun bil abdan, al-iftiraq kuma wato ya tarika idan ya zanto tafarruqun bil aqwal. Dan haka sai malamai suka yi sabani menene rabuwar da annabi ke cewa matukar busu rabu da juna ba, shin rabuwa da gangunan jikinsu ko rabuwa ta hanyar zance? An gane ku? Imam Malik ibn Anas tare da waɗanda suka fi bayansa suka ce rabuwa ta hanyar zance. Shi yana ganin idan muka kulle cinikayya a halin yanzu muna da zaɓi yayin da suke cewa a rage ko a ƙara, a rage a ƙara, amma da zaran ciniki ya riga ya wajaba, na riga na ba da kuɗi, ka ba ni haja, mun bar wannan zancen da kasuwanci mun shiga wata hirar duniya, ko da muna wuri guda yanzu ba hali babu khiyarul majlis. A wurin Imam Malik ibn Anas shi babu khiyarul majlis, amma su sauran malamai fuqaha sai Imam Ahmad bin Hanbal da su Auza'i can kafin su Abdullahi dan Abbas da Abdullahi dan Umar da su Abu Huraira da su Sa'id ibn al-Musayyib cikin manyan tabi'ai da su Abu bin Abi Rabah suka ce a'a, matukar kuna zaune a wurin ko da kun shiga wata hirar duniya, amma dai ba kuna wuri guda ba, ko da kun yi awa ɗaya, ko da kun yi awa biyu, matukar gangan jikinku bai rabu da juna ba. To lallai kowane ɗaya yana da dama ne ce ya fasa kasuwanci, domin tafarruqul abdan ake nufi ba tafarruqul aqwal ba, wanda wannan zance shi ne ya fi ƙarfi, saboda Abdullahi dan Umar marwayin hadisin aka yi fassara hadisin. Ka'ida kuma da malamai suke da ita shi ne rawi al-hadith idza fassara al-hadith bima yuwafiqu zahirahu fa tafsiruhu maqbul ko fa tafsiruhu hujja. Shi marwayin hadisi in ya fassara shi da abin da yake dacewa da zahirin lafazin hadisin, to tafsirin sai ya zama hujja kan tafsirin da wanda ba shi ne ruwaito hadisin ba. Yanzu wanda ya fassara masa hadisi ba shi ba ana fi shi tafsirin sa, dan shi ya ruwaito la'anna rawi al-hadith adra bima rawa min ghairi, wanda ya ruwaito hadisi ya fi kowa fahimtar abin da ya ruwaito. An gane wannan ko? Sai manzo Allah ce aw yukhayyir ahaduhum al-akhar, aw yukhayyir, haka wata riwaya, a wata riwaya aw yukhayyir ahaduhum al-akhar, idan an ce aw yukhayyir ahaduhum al-akhar, yukhayyir sai zanto ma'tufin ala lam yatafarraqa, ai ma lam yatafarraqa ma lam yukhayyir ahaduhum al-akhar, matukar ba su rabu ba suna da daman zaɓi na warware kasuwanci ko zartar da shi, in ko ba haka ba matukar ɗaya daga cikin su ba dan wani zaɓi ba, ma'ana ko da sun rabu da juna, in kafin su rabu shi ne hadir ya ce kaga ka je gida in kai nazari ka ga cewa ka fasa ka dawo ba su dinka, kaga ya bashi ne zaɓi, to wannan zaɓin kila zai iya kance masa kwana, ka je gida daga nan zuwa gobe in ka fasa ka dawo da ita, daga nan zuwa jibi in ka fasa ka dawo da ita, in bai wuce kwana uku in ka fasa ka dawo da ita, amma in wuce kwana uku ba kaga wannan zabi ne kuma na biyu wacce na dazu magana sa daban wannan na biyu ba ittifaki ne kuka tsakanin me mai sai da mai sayarwa tun kafin ku rabu a cikin cinikayyar a cikin zancen na sai in sai din na saya na sayar din a cikin wannan zancen kai mai sayan haja sai ka ce to amma fa ina shakka ne in sai ku karɓi amma dai zan saya amma da sharadin idan na je gida ba sai mun bana da kwana uku zan dawo da ita in yi sai ya saki kenan ya baka zabi har kwana uku kenan wannan ba wai sai da aiki ba kawai ka je gida ka yi shawara ka fata ko shi ya ga cewa nan da kwana uku kila ya fata ya ce damun da hajjata wannan ma ba sai da aiki ba shi in ya ga damar da ita damun ita shi ne aw yukhayyir ahaduhuma al-akhar ya'ni fa kullu wahidun minhum ma bil khiyari ma lam yatafarraqa wa kana jami'an hadhihi jumla aw ma lam yukhayyir ahaduhuma al-akhar ina ana fata mun fahimta al-khiyar din anan gurin bil khiyari fil majlis kenan amma ma lam yukhayyir ahaduhuma al-akhar wannan ya wuce majlis idan an tabbata ya ji har kwana uku ko kwanan da suka yi ittifaki fa in khayyara ahaduhuma al-akhar idan daya ya bai wa danuwansa zaɓin cewa je ka in ga ka fata ka dawo fata baya a ala zalika suka kunna cinikayya akan haka faqad wajaba al-bay'u kasuwanci ya riga ya wajaba wa in tafarraqa ba'da an tabaya wa lam yatruk wahidun minhum al-bay'a idan suka rabu da juna bayan sun kunna cinikayya sai suka rabu dangantacin su rabu da juna ba tare da daya ya dora wa danuwansa sharadi ba faqad wajaba al-bay'u annal lati kasuwanci ya riga ya tabbata kenan ya riga ya tabbata daga baya ba ka da mun ka zo ka ce ka fata ba ku riga ku rabu da juna ba shi yasa yana daga cikin abin da Abdullahi da Umar ya fassara hadisin da shi idan ya je kasuwa wurin ka ya sai haja dan jin tsoron kar ka fata ya san kana da khiyarul majlis sai ya dan bar shagon ka ya ko ta ku haka sai ya dawo mana ba ka da mun ka ce ka ne saboda an ce malami tafarraqa al'an tafarraqtuma domin ya fita daga shagon ka ya ta ku nawa wa ma'ana ku riga ku rabu kenan yanzu ko ya dawo ya ci wannan zama ta buku ba ali kace ka fasa khiyar ba ta ka khiyarul majlis khiyarul majlis ya riga ya kwace maka ina fatan ku kai hakuri mana ina fatan ku fahimta da kyau wato ina son lokacin da nake magana na tsaro magana daga baki na ban gama karasa ta ba in kuna tambaya sai yanke mun gaba daya abin da na tsaro to sai ku ga cewa bukuri wace ba abin da na so in faɗa domin da an yi tambaya an riga an datse jerin gwanan tunanin gaba daya an yi da ba su ji zuwa tambaya kada shi ke duk abin da na tsaro sai dai koma gida da kayana wanda ya kamata ya saurara bai saurara ba ke amma idan na numfasa na yi ka sage to na riga na gama abin nan kenan yanzu ina jira in akwai karin mai neman karin bayani ka kuma a dora sannan kuma sai a ci gaba faɗi kan zai ka fi
amma wa ya su zai yi zuwa wuri sun bai kwaya da masiya da yi misali sun yi baba kayan sun dawo da halitta su ta baka su ya ruwa kai kuma a yi ya haka a kati bai su su ta
mutuwa ai tun da kun rabu da juna ciniki ya riga ya waje ba ba ya taɓa ya amma a ajiya ya baka ba ya baka kudi ka ba ajiya ya baka yi ciniki ya riga ya faɗa ni yanzu wannan abin da ya baka ajiya ne amma ciniki kun gama shi ka saya na sar kun gama ya baka kudi ka watsa cikin durowa duk da to zan je wani wuri in dawo ga kayana nan yanzu a jiya sai baka bai sai fasa ciniki ba sai dai in ka da ki hancinsa sama da kima to wannan akwai abin da ake kira khiyarul gabani khiyarul gabni duk wanda aka da ki hancinsa sama da kima to wannan ya halatta ya fasa ya rikici sai a ba shi kudinsa ana sayar da abu a al'adar kasuwa 500 kawai sai dai ka same shi a wani rungu ka tar masa 900 to yana da dama ya zai tayar da rigima Allah ban yadda ba sai ka ba ni kuɗi a yi ta rigima a ba shi kuɗin sai je wani wuri ya saya wannan akwai shi malaman fuka hau sun tabbatar da shi siyar rugabni yana da siffofi guda uku shi siyar rugabni siffa ta farko shine muka karanta a baya can wajen inda talakkar rukuba kai ne ka je ka sari mutumin kauye mutumin karkara ya taho da amfanin gonarsa zai sayar a kasuwa ka tare shi bayan gari sai ka saya arha sai da ya zo cikin gari sai ji a ce abin tsada yake wannan mun ce manzo Allah ce fa iza ata sayyidu suqa wa huwa bil khiyar idan ya zo kasuwa ya ji farashin ba haka bake yana da dama yayi ne sai ya fasa saboda ka da kiyancin sa ne kai kan murus ka ce abin da arha shi kuma alhalin tsada yake kaga wannan ya halaka ko kuma wato ainihin karo na biyu na khiyaru gabni mutumin da bai iya ce in ce a cikin harkar kasuwa ba yana zuwa in kasuwa ta ce masa dabara abinda ake sayarwa 500 a kasuwa aka je aka sayar masa 900 ko 1000 to shi ma daga baya in ya gano ya je wani wurin ya ce kasuwa ko ina 500 ya halatta shi ce ya fata a bashi dusa kashi na uku shine wanda yake man gharrabun naji irin wanda muka ce manzo Allah ya hana annajis ko annajis shine cikin singe da makar tunuwa da muka fara cewa kawai ka zo kana sai abu 700 sai wani zai ce 1000 ko 1100 sai sa ka sayar da sai da kai gaba sai ka gane ya halatta ka dawo ka ce ko dai a baka daidai wannan kudin ko kuma ka fasa ko da shedan zuwa lamar suka ce ba za ka ce a baka na sama ba sai dai ko ka fasa ko ka tafi da hajjar haka to kun ga waɗannan dukkan bayan mutum zai da haka idan ka sai haja wurin mutum nawa ke sai da wannan haja yace 500 ne ko kai tuna kai aka bashi 500 sai ka ce to ajiye mun zan je in dawo da ka je can gaba sai ka ji ana sayar da abin 250 zuwa 300 yanzu ya tabbata cewa wannan ya rike hancinka ne to idan ka dawo kana dama ka ce kai na fasa wannan idan gabin ne ya yi maka amma idan ba ya doka hankali kai da yawa ba bambancin baya da yawa ana sayarwa 500 ya sayar ma 6 wannan na faruwa a kasuwa ana sayarwa 400 ya sayar ma 500 baka da daman ka dawo ka tsaya ka sai in doka hankali ya yi yawa shine ka taka amma in dai dan kadan ne kyalin shi ya dana mana kai ma tara na ba za ka samu wani kadana ba dama haka kasuwa take yau abin da danka gobe kai kuma kai wa wani haka ce haka ka'idar ce da kai ya kai sai ka akwai ranar da abin ya zama kadan in ya yi yawa ne aka ce to kana da wannan kiyarun ka kuma ba laifi dan kadan babu laifi baka da daman ka fata
dama ku yi jarabi
ce wa me
ya dan jan ya yi ya amma in ni da ka zuwa na zama laifi kai da nan dawo sai ta ku ya yi
ai wannan ba sai kai wannan tambayar ba dan hadisin ya riga baka anta hadisin ya riga baka anta ko ba haka ba wa an amr ibn shaib bin ana bihi an jaddihi radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al-ba'i'u wal-mubta'u bil khiyari hatta yatafarraqa illa an takuna safqata khiyarin wa la yahillu lahu an yufariqahu khashyata an yastakilahu an karbi hadisi daga Amr ibn Shu'aib shi kuma daga babansa daga kakansa Allah shi kare da gare su yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-ba'i'u wal-mubta'u bil khiyar mai sayarwa da mai saye dukkan su suna da zabi na zartar da ciniki ko fasawa hatta ya tafarka har sai in sun rabu ne sannan ne fasi kullum minhuma khiyarul majlis illa an takuna sabqata khiyarin sai fada ma in hajar don a wajen cinikayyar an kulla akwai zabi ki wato kaga zanje idan naje naga na fasa daga bazan dauka bani yace iya to wannan kaga ko daga kunyo ne wannan ko da ko da rabuwa ba ta kwace wannan khiyar din shine ake kira khiyarul sharfi wannan kuma na khiyarul majlis na ta kuma khiyarul gabni wato wajen kala uku kenan ko ai sai kuma khiyarul aibi wannan mun yi shi a baya idan ka sai abu da aibo ka dauka dawo ko dai a baka kudinka gaba daya ka fasa kasuwancin ko kuma a baka daidai wannan aibo ko komai ka hakura wannan sai mun ji bayanin sa wala yahillu lahu an yufarikahu khayyata an yastakila baya halatta ga dai daga cikin ma'abuta na kayya biyu an yufarikahu yayi kokarin rabuwa da dan uwansa khayyata an yastakila dan ka dan uwansa yace ya fata haka wannan hadisi yake to ya zame da maganar da aikin Abdullahi dan Umar kina an gane ku ya zame da aikin Abdullahi dan Umar suka ce Abdullahi dan Umar abin da yake yi kine yakan tsaya ya baka dama dan waɗansu mintuna gurgudan yadda khiyarul majlis din bai kuɓuce maka ba sai dai baya yadda abin ya tsawo da yawa yanzu misali mun gama cinikayya ne da kai ka saya na saya na ba kuɗi ka bani haja sai na ɗan tsaya minti goma kwata da na baka dama ba aka jima sai na fita ina jin tsoron kuma kar in tsaya sama da haka ka fasa sai na fita na je na dawo kaga dai ban cika da wannan hadisi hadisin suka ce abin da yake halawa shi ne daga cewa ga kudin da abin da nake marka ta ce kana ba da kudin kamar dama Allah Allah kake ya karba kai masa kudi to shine annabi ya karka haka wallahi da lahu an yufarika ku kace da an yasqila ku rawahu khamsa illa ibn majah wa rawahu darqutni wa ibn khuzaimah wa ibn al-jarud wa fi riwayatin hatta yatafarraqa am makanihima a wata riwaya ta hadisin rabu daga wurin da take وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان قرأ حديثي دغ عبد الله بن عمر الله ذكره دا غريس صوبيشي دا مهيتنسا قال عبد الله بن عمر يتي ذكر رجل لرسول الله صلى الله عليه واله وسلم وني متين يازو ورن منزان الله يا امتا متا cewa انه يخدع في البيوع شي انا يوان يودرسا a cikin harkar kasuwa
yazo kawo kara da manzan Allah ce ni dai wani iri ne ba iya harkar kasuwa ba
kullun ne je sayan haja sai an da ke hanci fa kana sai manzan Allah ce idza baya tafakkul la khilaba daga yau duk inda ka je rubar mutum kai ne ban ka sai wata haja fa kul la khilaba kace da shi to babu yaudara ba yaudara manzan Allah ya hana yaudara haka manzan Allah ce duk inda ka je wurin dan kasuwan da kake tsammanin zai da ke hancin ka sai ka ce to yaudara dai ba kyau haramun قل الحق ولو كان مرة من كان من بالله ولي بالآخر فليقل خيرا أو ليصمت في كنام سيكا سيكون ذلك إذا بايات فقل لا خلافة سيوى صنو لما رمنا مسلم تباب يودنا حكم الله الله فضع مسيح وتكاكا أقول نوئي نمي كنام ننسيها وانا يا علت كنام إدم كاجي ولمي كهاجة كاكا ألامر بزي مكا آدم تبزي كفالي مسواج dan idan an ci za a sai wannan ya kariyo da shi sai ka samu farashi wanda yake hankali zai karba ta yadda dai ba zai maka illa da yawa ba wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa haka ga sahabbai wa alaikum assalam
ana ga wannan hadisi na
da ke gina da mutum zai gina inda ya bada da kwana zai ga mutum a shari'a mutunci tare tsari dan kai wani da ya amfani da haja daga baya dawo da yace sai an ba shi dama ya dawo da ita ai ka dawo da ita da suke sani mata haka aka amma ba mutum zai amfani da sunan da ya dawo sai ya fasa ya dana kenan kuma misali idan ya amfani da ita ya dawo da ita menene abin da ya faru ko wannan ne ma yana da dama ko tunda dai hadisin al-kharaj bi tamanina in yi tafi da abin ya fadi kuwa ya fara baki ba kai ba kai kai fara baki ya fara to ko ba zai ci riba saboda kenan sannan kai kudin da ke wurin ka mai yau kai ma ka ji da su ta hanyar ka samu riba yi baya yi ba to kawai dan dai maganin rigima bai kamata dai mutum ya amfani da shi ba da abin da zai haifar da rigima kawai sai yake amma dan amfani ka dan wanda ba mai cutarwa ba mai lalle kima mai alkharaji da zama yana nan kuma kai ma kudin da ya bari a wurin kai ma kila ka juya ka samu ribar lokacin da ya dawo maka da hajar ka wannan ribar da ka samu da kudin za ka bashi an kan ko dai kudin za ka bashi kaga dai kudin za ka bashi ribar ta ai ba ta kudin ka bace ta ki eh ka dara kwali ne ba da Dawud aka yage kwali duk da haka kai ma kudin ba ka ji dadin su ba ai ka dan jira dan wani abu na kudin sa
eh haje ga ke fa yake kula fa ka sai har lokacin
da shi ta ba wai har ke kula shi ya dora ka zo amma ba wanda yake karka tabbata tunda sun zo ai wajaba da ya halatta ya amfani da su yake wannan kuma ganin da masa yana da wadansu ne da yawa ka ka ta fahimta ka dara ta tsara kai ba kudin sa ba ka dan jira dan su ba wannan darda abin da kare goye dan more kai ma a madadin kudin da ka dan mora
kuma ba abu ma da ina ka dake
akwai haka ka fadi ba ba kudin ka suna wurin bukar jira ka samu ne a daga an gama da al-kharaji duk ba ma tijiya zahirin hadisin nan kan babu yanda za ka yi abin da kake a nan
malam ka yi ka bani
to bismillah abu ne da soki
ala kudi ala kudi ya ke kaya
lokacin da ya tafi da shi inda ya salwanta nawaye ya tsara ku kai to kuma yanzu ya amfani da shi kuma sai zama bai halatta ba abinda za ka lura ka gaɗe
ka gane kai ma ai abin da muka ce kudin da ya bari wajenka kai ma bai halatta ka juya su ba in ka juya su ka samu riba kai ma ba za ka ba shi ba to mere da suka fi samun da yau jika su na gane komai ba daidai yin girma kamar shi ne gana da kuma gane ba
amma na gane komai
yana wata fahimta to a takaice dai wannan waɗannan hadisan za mu takaita tun tambayoyinmu suna da yawa abinda nake so in ce mana babinmu na gaba babin da ya shafi riba yana da faɗi kuma karatun cikinsa yana buƙatan tara hankali don haka lokacin da za mu shiga cikinsa za mu akwai abubuwa da dama bincike a rubuce waɗanda yake bisa ga rashin dace ban taho da su wannan karama amma bi idan Allah ta'ala zuwa na gaba lokacin da na zo da su za mu karanta su insha Allah yanzu saboda tambayoyinku suna da yawa za mu ci gaba da hantar malam ka tace su mafiya dangantaka da karatu to za a rika karantawa a nan gurin kuma za mu rika ansa daidai haka za a rika tafiya a hankali ka yi amfani da wannan karatu ka yi amfani da ita rike karanta mu
tambayoyin da yadda suke kamata mai tafiya na farko ke mana ina son cikakken bayani a kan wannan hadisi da cewa babu aiki ga wanda bai yi bismillah
kamar yaya babu aiki yaya lafazin hadisin yake a larabci a to wannan live da wafi bismillah a to wannan hadisin bai yi ne wannan hadisin bai yi ne hadisin da yake cewa dukkan aikin da ba a fara shi da bismillah mai yankakken albarka ne hadisi ne bai yi da wannan sigar da wannan lafazin da yake inda zan iya tunda reference din da zan baka yanzu a cikin kitabun Fathul Majid akwai wani malami da ya tace hadisan ciki ya bayani dogo a kansa da shi da hadisin da yake cewa a fara da istiaza ko hadisin da yake cewa a fara da basmala ko hadisin da yake cewa a fara da alhamdulillah dukkanin su gaba ɗayan su hadisai da yake ne amma akwai waɗansu ayyuka na ibada wanda su dangantaka su da sunnah ta zo yanzu misali idan ka zo za ka yi bismillah hadisin alwala wannan yana nan ya zo duk ba alwala ga wanda bai fara da bismillah ba wannan hadisin ya zo idan ka zo za ka yi sallah wannan karatun qur'ani ne ba wai lokacin za ka yi kafara ne za ka ce bismillah kai kafara ba a da ka zo za ka yi kafara ne da niyyar ka shiga sallah ko ba haka ba sai ka yi du'a da istitahi sai ka yi isti'aza sannan sai ka yi basmala saboda za ka fara karatun sura kaga wannan kuma da bai yi basmala sai mai alaka da karatun alqur'ani amma yanzu zan bayar da ka zo da sai ka ce bismillah zai yi niyyar azumi sai na ce bismillah ina ba ta ambata kaga duk ba zan yi wannan ba idan muka bauta hadisin kuma yana nufin ko me za ka fara kaga idan zo cin abinci wannan in ce bismillah akwai hadisin sa daban dan manzon Allah ke cewa ya gulam samillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika na duk bantan abinci guda uku annabi ya kace su a wannan hadisin ya kai yaro ki bismillah idan za ka fara cin abinci sannan kuma ci da hannunka na dama karka sani abu sannan kuma ci gabanka karka rinka dauko gaban mu kaga na duk bantan abinci har guda uku samillaha wa kul bi yaminika wa kul mimma yalika amma cewa kullu amalin dukkan nake san fara da sallah nan ba gaskiya bane ba hadisin bai tabbata ba akwai wanda za ka kun kira sallah sai mutum ya fara da bismillah kuma duk bai tabbata cikin sunna ba an gane ko bismillah
eh ne kan gara ko yake mutum ne ya sai dabba ya ba da rabin kudin kan shi cewa zai zo da fara na kaza to kafin ya rute sai dabba ta ma
ya yanzu ciniki bai riga ya fada ba ko ba haka ba ya tsaya ne aka ce yaje sai ya kawo kuɗi sannan ya karɓi dabba ya ba da rabin kuɗi aka ce in ya kawo kuɗi ya zo karɓi mai
aka ce rana ka dawo zai ba da rabin
ya karɓi dabba ta zama ta mai dabba ce mai dabba ya asara ai shi bai riga ya karɓa ba
ya zama ta tsaya ka ba ya ji wani malami ne ya ce duk wanda ya ji a ransa ba ya son shari'a ya ka farka shi ne ya gaskiya
wannan gaskiya ne mutum ya ji cewa a ransa ba ya son shari'a musulunci na zai kai labari amma nan gari ne 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 na musulmi akwai wahala kwarai da gaske domin yana daga cikin abubuwa guda goma da suke kafirta mutum kiyayyar addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh shari'a ba kiyayyar manzon Allah bane ba kafirai ne sai aka ce sun kafirta zalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'mal sun ki abin da Allah ya saukar sai Allah ya rusa ayyukan su gaba ɗaya shin shari'a musulunci kafirci ne
saboda haka duk wanda aka samu yana wannan inda jahili ne sai su karin sanar da shi to kai yanzu fa alaka fa zuru fil harin ne kai duk kake da shiga wuta kawai jira ake ka mutu ka shiga abu ne mai hadari to idan mutum yake shari'a musulunci sai ne zai so kaga zalunci zai so domin duk kishin shari'a musulunci ne zalunci zalunci
assalamu alaikum
kun gana shari'a haddi ya hau kansu ba za a kira wuce a ce tuba in yaki tuba sai haddi amma sai an nemi ya tuba tukuna yustata salatu ta ayyam da dole kuma in yi tuba shi kenan haka Allahu an baka mota ce ta dauko da gombara sa kai kuma kana sayar da mai a gidan mai idan ka sayar mata dai ba za a ce kai haramun ba sayar da man kadai sai dai kuma kasancewar sayar da ita mata shine zai taimaka mata da yake kai barasar inda za ka to wannan kuma zai fi da cikin karatun mu da jikin da akwai wani bangare da ta'awun alal ismi wal udwan inda ba hadin sa da rubun giya ba har kawai ta zo yanki za ta cika tanki ta tafi ai baka san me za ta dauka ba giya za ta dauka a za ta dauki masara ne za ta dauki alkama kai baka san ba nan ba ka da binciken cewa ina za ka dare ba me za ka ɗauka kafin isar ma da mai amma mota ta taho niki-niki da kayan giya ta shigo ka kana da dama ka kifiyar mata da kanka ta awon da ya su burguwa musamman gidan man naka ne ko ma ba na ka bane ba inda yi kana da dama ka sayarwa ka kifiyarwa kana da dama ka kifiyarwa ta kamfanin giya ce aiki tunda ta kamfanin ta yi abin aikin ta kenan ko giya wata da kuma yasin gidan giya za ta ce an da ya riga an rubuta rock ko bawa scout ayyar riga sun ta gidan giya ce ita dai giya ta gbara a tsaya ba kuma wannan a kowani ya taɓa wani bayani wallahi ke dan ya mantar da ni cikakken bayanin cewa wannan cewa motar ba ta amfani sai da giya ƙarya ne ya fito wani sinadari da ake zuba masa bagiyan ba ta yi amfani da shi ko su fry ma aka zuba mata za ta yi aiki ya ce ƙarya ne kawai abin nan ne na mutane
sai kuma mai tambaya na gaba ne malama na ya yi bayani akan annan ne yakan iya kasancewa na haramci ko kuma na makaru
haka
shi tsakanin azzaga shi ne yake so malama ya ƙara masa bayanin yadda yake zamowa makaru
wannan zama irin wannan da ke zai iya warware maka wannan abinda zai warware maka wannan shine mutum ya karanta usulul fiqh tunda nan usulul fiqh ne zaka gane waɗannan yaushe ne hani ke zantowa na haramci yaushe ne kuma yakan zantowa na karhanci kamar yadda yake umarni ke zama na wajibi yaushe ne kuma umarni ke zama na mustahabbai wannan gaskiya irin wannan zaman ba zai warware maka wannan da ilimin usulul fiqh ilimi ne mai zaune da gindinsa wanda shi zai taimaka maka wajen fahimtar Qur'ani da hadisi sosai da sosai an fahimta ko daga cikin kananan littattafai na kurkusa da mutum zai fahimta akwai littafin al-Waraqat na Imam al-Haramain kuma an wake shi ma wani al-Imam Sharaf al-Imrizi ya wake shi a wake cikin baitoci na manta addin wako abin nan duk dai ilimin da aka wake shi yana da sauki ga ɗalibin ilimi ya haddace dai dan ya haddace shi ya riga ya gama tun daga farkon al-Waraqat har ƙarshe ya wake shi a cikin abin nan قال الفقير الشرف الامريكي ذو العجز والتفريط والتفريط يا ازوا كرشي يا واكي كده بعد اذا متي حد تشي ابن كان daga shi kuma daga cikin littafin da zasu fa'ito littafai kala kala ko kowace mazhaba ka tsara da usulul fiqh dinta akwai kuma wadanda suke al-mutaharriru malamai masu yancin da basu ba su da kayyaduwa da wata mazhaba irin su Shawkani cikin littafin irshadul fuqh ko Ibn Hajar cikin ihkamul ahkam fi usulul ahkam al-ihkam kai fi usulul ahkam waɗannan su kuma sun sauƙaƙa abin addini ne to amma akwai littafi kuma na kwanan nan na wani Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti muzakkiratun fi usulul fiqh shi ya sace usulul fiqh din kasancewar usulul fiqh ya haɗu da mantik da falsafa da ilmul kalam sai ya sace shi zubar da ba abin da ba a bukata ya kawo maka zantar abin da ake bukata ka sani a ilimin usulul fiqh littafi ne kaɗai kace bai fi girma haka ba wannan idan ɗalibin ilimi ya same shi zai fa'idantar da shi sosai sunan shi muzakkiratun fi usulul fiqh da Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti
sai kuma
ita mu'amala ta rayuwa ta yau da gobe musulunci abin da yake umartanku shine adalci amma tafasil details na mu'amalar a yadda kuka gina ne kuka yi kuka yarjejeniya da juna. Misali, zaka iya ajiye yaro ku yarjejeniya da shi kullum zaka sallame shi naira 100 ko 200 ko 300. In kuka yi haka da shi kullum ko da tuniki ko babu tuniki dama kai yinin ka saya na shi zaka ba shi 200 ko ka samu miliyan 100 zaka ba shi ko baka samu ko ba kuma 200 zaka ba shi. Ya amince haka ka amince ka haka to wannan haka zaka don kuma ka ce a wata ne zaka dauke shi wata kowane wata zaka ba shi 5000 ko kowane wata 6000 ko 7000 haka kuka yarjejeniya da shi to kuma haka za a ciki kowane wata ko ka samu riba ko baka samu ba shi daina da nawa 7000 din sa zai zo rumfar kasuwa ya bude karfe kaza kuma zai tashi karfe kaza don kuma ka ce a kai duk ba za ka yi wannan ba kai dai cikin ribar da za ka samu kai kake da uwar kuɗi kake da komai shi yaron ka ne yana taimaka maka yadda kullum za ka ba shi na abinci kamar naira 100 amma kuma idan an zo kowane karshen wata za ka yi lissafi daga ribar da ka samu cikin ribar da ka samu za ka ba shi kashi 5 cikin 100 ko kashi 10 cikin 100 ko 3 cikin 100 ya amince ka amince ka haka to shi kenan kaga in aka faɗi babu riba shi kenan ba za ka ba shi ko ba kenan shi ba ya san wannan wannan sai yadda kuka yi kai da shi amma shari'a ba ta kawo wani abu guda ɗaya a irin wannan don tsari ne na mu'amalat ba ibada ba. Inda shari'a take yin wato ruwa da tsaki cikin abu fillansa shi ne cikin ibada don ijtihadi ko urfi ba ya shiga amma abin da ya shafi mu'amala shari'a sai dai take a yi adalci a yi gaskiya a yi kaza amma fillan bayani da ke ciki sai kyale kukan yadda kuka yi ittifaki duka kowa na ganin an yi masa adalci labarantin da wani zuwa karfi naira 100 wani zai zo sai 300 wani kuma in ka ba shi 150 ya yi shi yasa suka gina kowa akan yadda iya ya saba an gane wannan ko na
kuma wannan da wannan kaka da yake malam kamar irin ma'auni wanda masu sai da bakin wani ke amfani da shi karkashin su sukan bar wani dare wajen kera wa kenan sararin wanda ma'auni yake yayiwa a kan to menene matsayin irin wannan ma'auni
ba komai ba dai ka san ba menene yake dauka kuma kai da zaka saya ina tare da kai
sai kuma haka da sanadiyar kamar yadda aka karanta a hadisi na baya a kan mutane suka zo wajen manzon Allah
sallallahu alaihi
wasallam cewa akan ya kayyade musu farashi yadda ba shi da shi sai kai ma na suka ce amma wasu malamai sun ce akwai lokutan da za a iya kayyade farashi to me ya madogara sun ja mutane da suka zo wajen manzon Allah annabi ya ce musu kibarin ya
baka ji ba abin da suka zarta zirran nan da ka ji da ka ji madogara suka ce manzon Allah ta rahimallahu umra'an samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iktaba wannan hadisi shi ne madogara su da sauran ugumati shar'i irhamu man bil ardi irhamukum man fis sama idan mutum ya zo ya sanya tsada ta yi yawa ta yadda shi kadai zai amfanu galibin jama'a za su ci to sai a hana shi amfanuwar shi kadai dan me ka'idar mutunci ana son kowa ya yi ne ya amfanu amma idan tsadar da ka sa ba ta yi yawa ba ba ta kera hankali ba ko abin da ka sa ba larurar rayuwa ba ne ba wannan kuma ai wanda ya gana da hali ya tsaya wanda ba da hali ba zai tsaya ba ana bambance tsakanin abin da ke larurar rayuwa da abin da yake ba dole rayuwa ba.
Sai kuma tambaya na gaba yake malam mutum ne yana sai da hada sai hada su ta kare to idan wani ya zo ya zai iya da yafi jini da mutum cewa ta ta kare amma zai je da masa a wani gudu sai haka ne ya
zai tsawo masa a wani waje a kan ya sallame shi wannan karin bayanin da za ka yi masa kenan za ka kai shi wani wuri ya saya amma zai sallame ka shi kenan in yana da wannan shi kenan
sai ne tambaya da gaba yake menene gaskiya
kullum abin da ake so a kasuwanci kamar da na faɗa mana abu guda biyu da albayan da asidik gaskiya da gome bayani shi bayani shine filla-filla ga abin da ka zubata karka yi wani abu daban ka dan kautar da zancen shi kuma ya fahimci kishiyar abin da kake nufi dan galibi a nan in kasuwa take fadawa shi ne ya ribatar da hankalinka zuwa wani wuri ya ki fitowa ya bayanin me yake nufi ya ba da abu mai daukar ma'ana guda biyu shi yana nufin ɗayar kai kuma kana nufin ɗayar ɗayar wanda shi zai cuce ka ɗayar kuma wanda kai kake tsammani za ka samu sai kuma daga baya ka ga ba haka bane ba to wannan shi ne ha'inci wanda ba a so a cikin harkar kasuwanci dole za ka yi bayani. Albayan wasu su ne rukunin da ake gina kasuwanci a kai.
Sai wannan kuma ce ina so mana ya kara masa bayani akan wannan hadisi na cewa na Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam anil muqtala wal mukhabara wal mulamata wal munabada wal mulabada.
A wanda
wannan bayani ya riga wuce, kai sai ka je kafir ka je ka ji annabi. Da abin da kike so a sake maka sabon fasara amma ba karin bayani ba.
Wannan idan ka zo ka sai kafir wajen malam annabi sai ka je ka ji a daki annabi. Ina ga zai ce maka maka kore da gaske.
Ya saba mana. Da dai kuma ake za a karba ba?
Sannan kuma sai ya ce ko kuma mutum ne ya kawo masa kinki amma kuma da kuɗi da yawa. Ina tsammani yana nufin express ne
a ayyar da baya da kuka yanzu abin nan ba. Shari'a ba ta cewa wai don za ka ɗinka babban riga da jamfa da wando dole ka zane za ka biya ba rigi ba ƙari. Ka iya karɓan dubu a wajena wani zuwa karɓi ɗari bakwai wani zuwa karɓi dubu biyu ya halatta. Wanda ya ba da dubu biyun ai ba tun sassan kai ba, ka yi bayanin ga abin da zan ɗinka ma kuma kaza za ka ba ni ya yadda. Haka wanda ya ba da ɗari bakwai ga abin da zan ɗinka ma kuma kaza za ka ba ni ya yadda. Ba wani cuta ce. Ba wani cuta ce. Wuce alkawari wanne a cikin kudu mu yanzu ya abinda muke magana a kai yanzu ya yadda za ka ɗinka masa a kwana kaza kuma zai ba su kudi kaza ya rage naka amma ka rushe alkawari wani saboda wannan mutum kuma zai je gaba da Allah ai bai halatta ba don sai amma mu abinda muke gana kullawar da suka yi tsakanin shi da wannan ya halatta ko bai halatta ba rushe wata alkawarin ba suke nan sai dai kira mun lalita ke ya tashi da tsare ta yi don kada sabon wata alkawarin. In rashin lafiya ta samu sai ya samu alkawari ba zai samu sabo ba a wurin baji rashin lafiya ko na maka wata haka amma dai wato kai ne dama an yi da kai za ka yi aikin sai wani ya zo ya baka ajan cewa ga abin da yake son ka gama kuma za ba ku yi kaza saboda ka kammala da wuri sai ka ajiye na mutane kai wancan kai ma ka san cewa ka yi sabo ka san ka yi sabo. An yi cewa daga 9 zuwa 12 za ka ɗinka aka ce 500 kuma sai ka zo ba zama ba har sai da gari ya waye kama ka san baka ci wannan kudin nake ba yi duk abin da aka yi tufaki da kai sai in ka gama ne sannan ka ci kudinsa in ba gama ba ka ci kudinsa ba idan mai haka rijiya ya zo zai haka maka rijiya sai ku yi lissafi kai mai haka rijiya ruwa kake san a tarda ma ko gaba nawa kake so idan aka yi lissafin gaba da gaba ya ce a ni na san gaba 10 gaba 15 cikin haidan kai gaba 15 ka ci kudin gaba 15 ko ka samu ruwa ko ka samu in za a kara kuma sai an sake wani sabon ittifaki amma idan aka yi ittifakin ruwa da kai abinda nake so sai an samu ruwa ko nawa ne dai za a samu ruwa dai zan baka kaza dai sai an samu ruwa to sai aka baka kudin gaba 30 sai ka samu ruwa gaba 2 ya halatta aka baka kudin gaba 30 ka samu ruwa a gaba 50 ya shafe ka da haka shi yasa sai ku yi bayani tunda kwadago ne za a yi bayani za ka yi kuma shi wannan wanda ya zo ya ce ga ta ka ɗinka masa kayansa daga nan zuwa 12 zai baka 500 da ka'ida dama an shi ga 500 ɗinsa a hannu kai kuma sai ka gama ɗinki baka a inda kuskuren ya faru tunda yadda ya baka kuɗin zai zo da kuɗi kana gama aiki ya baka kuɗin ka ko sul ajira haka ko qabla an yajifa alaku kana gama shi kuma rashin adalci ne yayin lafiya biya kamar rashin adalci ne mai kyauta ba wato kullum mu rinka daukan abin da zamu iya yi kuma kullum mu rinka daukan cewa arziki kadan da muka neme shi ta halin din mu shine mai albarka da zamu ji dadin shi duniya da lahira sama da mai yawa da muka yi zari da hadama muka samu amma ba ta hanyar da ta dace ba wannan ba zai taba zama mai albarka ba zamu ji dadin sa ba in dai muka fahimci wannan mun riga mun huta tunda annabi ya zo duniya yake roƙon wadata annabi ba tunda ya zo duniya yake roƙon wadata tunda aka turo shi mun zo ke roƙon wadata har bar duniya yana roƙon mai wadata yake Allahumma inni as'aluka al-ghina yana roƙon Allah wadata yana roƙon Allah arziki
yana roƙon Allah wadata, kuma Allah da kansa yace Allah mai jirka yatiman ba awa wajirka balan fa ada wajirka ailan, Allah yace ya wadatar da shi. Gashi ya roki wadata, gashi Allah yace ya wadatar da shi. Tare da haka kuma sai ai wata biyu a gidansa ba a hura wuta ba, yadda Aisha take cikin hadisin Bukhari. Allah bai ansa addu'a sauke nan? Wata irin wadata ya bai? Wadata su. Shi yasa ce algina gina nafsu wal faqru faqrun nafs. Wadata ita ce wadatar zuci. Talauci kuma shi ne talaucin zuci. Duk mai wadatar zuci ko da ba ya da kuɗi da yawa a hannun za zai yana zama cikin walwala, hankalinsa kwanci cikin jin daɗin rayuwa. Baya damuwa, abin da ya samu ya samu, abin da ya samu ya san daga Ubangiji ne. Duk matalaucin zuci inda za ka tara masa dukkan kuɗin garin nan kuma sai ya ji shi ba har yanzu bai samu ba. Shi yasa kullum sai ka roƙi Allah wadata irin wadda Allah ya ga ta dace da kai sai ya baka. Wadata, amma ba ni kuɗi bin nas kila ba za su zama maka alheri ba. Ba ni shanu, ba ni tumaki kila ba za su zama maka alheri ba. Amma ce ya Allah ba ni wadata, ya Allah ba ni arziki. Kalmar arziki tana da faɗi. Arzikin zuci, arzikin imani, arzikin aljanna, arzikin gafara, arzikin kana'a, yadda da kaɗan duk ba arziki bane ba. Sai Allah ya zaɓi maka wanda ya dace da kai sai ya baka, sai ka rayu cikin rayuwa mai jin daɗi ko da baka samu kuɗi da yawa ba, inda Allah ya baka wanda ina fata an fahimta. To amma tun daga inda muka yi kuskure a rayuwa, tun daga inda muka fahimci cewa ai ba mai mutunci sai wanda yake da kuɗi, ko babu yanda za a yi ka more a duniya sai in kana da kuɗi. Mutanen da suke da kuɗi ba sa morewa, kuɗi zai musu wahala. Mutanen da suke da kuɗi kuma suna cikin halin kakaduka ba kwanciyar hankali. Idan fa Allah ya ga dama sai ya baka kuɗin gasu nan da yawa, sai haɗa ka da wata masifaffiyar mace guda ɗaya, kai baka mutu ka barka ba, ita bata mutu ta barka ba, ita bata barka ka tsaro wata ba, wuce ka kasa samun kwanciyar hankali ta hana ka takas. Duk a duniya kana hira kana biya, amma za ka shiga gida gaban ka na kwakwa ita kaɗai ga tunan haka irin haka da ita. Wallahi Allah ya ga dama sai ya jarabe ka da wannan kai ta fama. Inda za a karanta maka dukkan ayoyin Qur'ani daga farko zuwa ƙarshe, an fi kofi din lahi ba za ka yi ba, amma duk wanda ya biyo ta kanta yake yana son kaza kana karkarwa. Amma duk wani nafsi na Qur'ani ko na hadisi ba ka jinsa, me yana faruwa wannan dukiyar? Ba ta da wani amfani, ba ta da wani amfani. To sai ga mutum yana tafiya shi kadai, yana tafiya shi kadai ya wuce titin da zai tafi sai mai nazari. Sai ka roƙi Allah wadata, ka roƙi Allah arziki a dunkule, shi Allah sai zaɓa maka arzikin da ya dace da kuma wadata da ta dace. Allah dai bai maka zaɓan tumun da raba in ka ba shi zaɓi. An gane wannan ko? Ba lallai bane ta zama matsafiya, kila ta iya wata na tsafi kuma kila kawai ta iya mutu tafiya ce kawai. Ba wani tsafi mutu tafiya ce haka Allah ya yi ka, ya kai yanzu ka. Ajiya mun yi gama karatu a kansa, cewa tuni duk kuje amma ba a magana wai sa suna kaza. Shi dai yadda ake cewa nawa za ka saya, ku yi ta cinikayya, ni na saya kaza a kaza ne, ni na saya kaza a kaza ne, ku yi ta yi har ku je zuwa karshe. Don kuma kana son ka hutar da kanka ka hutar da shi, kawai abin da kake zai shi za ka sayar da hajjar ka ce malam magana ɗaya wannan abin kaza ne ko saya ko bari. Cikin kwanciyar hankali kai ka huta shi ya huta. Mutum ba zai kira da kayansa ba, ka kyale shi ya gani da kansa. Don wajen kirarawa tunda naka ne akwai tsammanin kila ba za ka yi adalci ba, amma in ka kyale shi ya gani har abin ya burge shi saya da kansa shi ke.
Kuma mala sun yi amfani da wani abu ko wani sinadari wajen canza sufan kaya don in kare kyau.
Duk wannan albushu ne bai halatta ba, da ya ban kaya da canja wannan muku mun saba hatta tsire sai an zuga shi. Idan ka je kasuwar kauye ku mamaki mamaki zai tsire sai yana ta masa wata tsire sai ya zuga shi. To balla sana sana abubuwa shi ko so ake yi. In dai kai abu mai kyau mutum ya gani yayi ta awa zo tsaya yayi maka tambayoyi abu kaza ka ce eh wuri kaza mai kyau ne, amma wannan ya kwance ki in kana so wancan kuma shi da wannan ya dan fitsa da kuma kai bayani wannan yayi. Hajar ka ce guda biyu tambaya wacce ta fi kyau, ka nuna ga wanda ya fito amma ya fita da amma kuma ga kaza, kuma in kana son kaza to wannan kuma ga illarsa, wannan ga aibinsa, wannan ga amfani ko rashin amfanin sa, wannan babu da shi.
Kuma wannan yake hukuncin sayan malki na da kansa da yake ya ga ana yin ya kamfanin giya.
Yana bugarwa idan an sha? Shikenan. In dai baya bugarwa ya halatta ta. Dan ba giya bane ba kenan. Eto kawai abinda zamu kalla a nan gurin idan kamfanin giya suke yin sa bai kamata mu tallafa wa kamfanin giya su samu jari ne karfi ba ko dan mu samu takun kuma gare ta filan a cikin gaba sai mu dena saya in ji abin shakka sai mutum ya bari amma ya ce haramun kawai da wani da shi ne yake da wahala tunda baya bugarwa amma in kana da shakka ta kyale dama yi ribuka ila wala yi ribuka kama da wani riba ta wani kama da wani ba ta wani kai ma da kanka baka ce giya bane ka ce yayi kama da giya abba bai da dama sana nan sun yi kama da giya na'am yanzu kai baka da wannan tabbacin ne amma in ka je kayo bincike a kamfanin Maltina ka tabbatar wato tukunya da ake dafa giya a ita ake dafa wannan ka kawo mana wannan bayanin to muna da ansa da zamu bayar sai ya ji ta an kara masa wani abin da zai mai da shi giya bai zama giya ba ya riga ya gama wannan bayani yanzu misali gari na alkamar za a nika abin da idan aka dama sai a yi giya da shi aka dama kuma a yi ne to shi kenan an turo su bututu ɗaya suna tafiya da aka turo su bututu ɗaya da aka zo daidai inda ake bukatar Maltina sai aka saka masa fayin su daga kasa Maltina sauka na giya kuma sai ya fara sa zango na gaba a sake hada shi da abin da zai mayar da shi giya a bugun sai kuma yi dai can kai ba ga daban-daban suke amma dai ni abin da nake cewa shi ne ku ɗauki ƙa'ida guda ɗaya ku huta shi abin da ta kake ganin fa duk muna tsantseni ba a so a ce haramun saboda in baka bari su ga fada haramun kan kariya wala taqulu lima tasifu alsanatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haram litaftaru ala allahi alkadhib innal ladhina yaftaruna ala allahi alkadhiba la yuflihun duk abin da ba karamin nasi ne yazo ba kawai zato kake kace haramun ne akwai hadarin gaske to idan kana da kokonto sai ka dauke shi kan wancan hadisin ka huta da amma yuri baka ila ma la yuri shike ne amma tunda na bar shi ba na sha kuma dole ne sai in na samu cewa haramun ne sannan hankali na kwanta wannan in ban da nasihi ba zan faɗa ba to su kowa galibi mutane su suke duk abin da suka yi zaton haramun ne to ka ce haramun wannan ko zai yiwu ba dan haka bai mu bai ce da abubuwa haka sosai da sosai alaikum assalam eh dama ai shine ai lokacin mun riga mun ba magana ma'ana dai in an ga dama ne za a yi gida in an ga dama ai Maltina to abin da ya ga dama za a yi sharri ko a tunda kenan ni dai abin da nake so mu fahimta kan mu ya waye ta wata hanya guda ɗaya mai matukar muhimmanci wanda a zamani yau ake amfani da ita kamfani idan yana irin wannan me zai hana mu kishan abin da manufar mu kare ta filin arzikin sa arna suke sa mu tafi takunkumin tattalin arzikin kasa mun me yasa ba za mu samu su ba sai daga kamfani ya zo garin ku ya tatse ku ya muku kaza din ku kuma yana cin mutunci kuma an kasa karya wannan kamfani za a iya karya shi kuma an ana so yanzu duk idan kaza an ce yadi shadda a tamfa duk suwaye suke sa ba musulmi ba in an kwatanta da wanda ba musulmi da musulmi da suke amfani da wannan kayan musulmi na ɗaukar wajen kashi 99 ne a ce duk wani kamfanin yin atamfa da yake Holland ko yake Ingila in muka ga dama daga nan arewacin Najeriya za mu iya kare shi ba sai an je ko ina ba amma sai in mun nutsu mun kintsu mun zama mun san ciwon kanmu ko muna da masu yi mana tunani cikin malaman addini da kuma mutane intellectual waɗanda sun san me suke yi nan take a zo a ce mana a ce kamfani kaza wannan na arna ne shi ke mana tamfari ka zama tun muna daurawa
mun daina daurawa za mu daura take kiyar ta tuna sai me ko za mu daura ta UNTS kamfani kaza da suke mana sadda to za mu yi yajin daura sadda na shekara guda wallahi kamfanoni manya-manya ingila za su kari muna da wannan amfanin muna da wannan makamin a hannu ba mu san muna da shi ba makamin yaki ne kuma makamin yaki ne mai kwari muna da shi daidai da magani din da yake sayar mana panadol da ake mana daga kudin ciki yanzu ba yan kudin ciki kasan suna zage mu yan arewa kai shari'a to mu kiddige dukkan kamfanoninsu mu duk kamfanoni nawa ne maganin suke abin nan mu samu pharmacy namu su binciko mana kamfanoni nawa ne wanda maganin suke shigo wannan da panadol da paracetamol da su wani ne a san sunayen kamfanonin a kafe sunayensu a ce duk wani mai kiran musu ne kawai kare sayan wannan kuma duk wanda zai sayan wannan kare sai kayan wannan kamfanin wallahi sai ba kare su duk mana da makami a hannunmu abinda ake bukata mu kimtso mu tsaro mu zanto al'umma wadda ta san ciwon kanta amma wallahi kamfanoni da dama za su ji jiki ko a kudu ko a gida ko a waje wallahi kanta to mun ji suna zage shari'a to mun taka musu birki daidai da jaridun nan na kudu idan muka ce mun daina karantawa wuki trust kawai za mu karanta ita ce 'yar arewa a rinka yin ta kullum mun yarda mu duk 'yan bogon arewa mun yi bore ita kada za mu karanta wallahi sai sun ji jiki duk kamfanoninmu da sanarwa da gwamnatin jiha za ta bayar ko local government ko wata ministry a ƙarƙashin state government namu na jihohin arewa mu ce in tallace in menene jaridar arewa kawai za mu ba ba za mu ba jaridar kudu ba wallahi karyewa za ta duk jarida ba ta cin riba ta hanyar wai masu saye a bakin titi da zai ba da naira 50 a bashi tallade ke rike jarida kowace jarida a duniya kuma sai ka yi kamfani daga Kano ba zai iya baiwa jaridar Triumph ta state government ba ko New Nigeria ta Kaduna ba ko Wikileaks ta ba sai ya tashi ya je ya ba su state kuma ta zage shi ta zage addininsa tun daga Sadauna za ta fara zage har ta sai ta dire da wanda yake shugo da duk wani mai mukamin yana jira dan arewa a yanzu kuma shi kuma ya tsare ta duk hoto da ta sa mai kala kai ne ka ba ta jarin da ta sa wannan hoto mai kala din amma baka sani ba idan muka yi tawaye muka ce mun daina karanta biyu ne bangar wane ne wane ne wane ne wikileaks za mu karanta domin nigeria da wace ce duwa kuka jirgi bada ruwa mu ce su kaɗai za mu karanta malamanmu duk mu jiwa a fiye hudu a kan wannan ɗan boko mu shiyarta da wannan me ya sami wallahi sai sun ji jiki wallahi kuna gani fa lokacin da aka rigima ba suna ta zagin mu ba kullum a ce wai ai wai 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 mu yan arewa yanci ba zaune ne su ne man baitar ke wurinsu suke kaza suke kaza lokacin da aka yi rigimar shekaru biyu da suka wuce aka ce tumatiri ya daina zuwa can tumatiri kwaya ɗaya sai da ya kai naira 20 tumatiri don mu muke da shi ba su da shi tumatiri kwaya ɗaya sai da ya kai naira 20 to amma mu muke da wannan jarin mu muke ba da naman da ake ci a ƙasar nan don mu muke kiwo mu muke ba da tafin tumatiri mu muke da ƙasar noma a nan amma kuma duk da haka mu wake zagi mu wake walakarta tun kafin Najeriya ta yi fetur tun kafin ta tun za ta yi gas mu ne muke da kirgi da auduga wanda ya rike ƙasar nan shekara 50 tun lokacin fara mulkin mallaka auduga da gyaɗa su suka rike Najeriya manya-manyan gadoji da aka yi da Lagos da kuɗin auduga da gyaɗa aka yi su tun kafin ta tsaye su amma tun da ba mu san ciwon kanmu ba ba mu da shugabanni dattijan da ake kira dattijan arewa ba su wakiltar mu ɗan boko mu sun zama tau kawai abinda suka sani kawunan su kowa ya hole shi kadai ba musamman me ya ce wani kama ba shi kenan sabon lauma mutane ba amma mu kadai ne mutanen da inda mu za a yi Najeriya in babu mu babu Najeriya ba a yau idan aka ce babu mu dinnan da ake zagi musulmi dan idan dan kudu ya ce Hausa Fulani ba wai na nufin yaren Bahaushe ko Fulani ba yana nufin waye musulmi kawai in dai kai musulmi da dan Hausa Fulani ne kai ko in yamuri ya musulunta ko mutumin kalabe musulunta wani shi dan Hausa Fulani ne to in yau mu wanda ake zagi Hausa Fulani aka ce ba mun fasa Najeriya ta fasu amma babu wani bangare daga kudancin ƙasa nan da zai ce in babu shi ba da Najeriya a ce babu ita babu shi mu ne Najeriya amma mu san cewa kanmu da haka akwai bukatar mufarka sosai da sosai wallahi akwai bukatar mufarka a dukkan mutumin da yake mana tsaya in dan cikin mu ne wani yazo yayi mana tsaya yadda duk zamu mu kare shi sai mu idan yana da shago ko yana da kanti ko yana da gidan mai in yana tsaya baya taimaka musulunci mu ce jama'a a daina shan mai a gidansa sai mu jama'a a daina saye a kantinsa a daina sayan kayan kamfani sai ya zo da kansa wajen limamin juma'a ya ne rike alfarma ya dawo ya tuba tubtu ya jama'atul muslimin, sai yayi bayani wallahi wallahi sai ya tubu wallahi. Kawai abinda ake so yanzu da aka farka din nan ana san addini, wannan farkawar a rinka fuskantar da ita. Aikin malamai ne, aikin kowa masana ne, cikin ƴan boko waɗanda suke wayayyu, aikin ƴan siyasa ne waɗanda suke wayayyu, su haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakaninsu da malaman addini a gyara al'ummar gaba ɗaya, ta samu shugabanci. Waɗannan rubabbun dattijan arewa da suka sayar da mu a wannan siyasar jamhuriya ta uku, a manta da su, a yi musu sallan gawa tun kafin su mutu, an gama da a ci gaba kawai. Sun riga sun sayar da ƴancinmu da mutuncinmu, sun bayar da musulunci. Muna zaune a zaune ana zagin musulunci, ba sa iya cewa komai. In ba matasa matasan da muke samu, yau me za mu ce in banda matasa matasan da muke samu yanzu waɗanda Allah ya sa ake samu su a cikin siyasa na irin mutanen zamfara ɗin, yanzu wannan me za mu ce musu in banda mai tsaro kan musu Allah ya tsare su. Samarin da suka taso, kaga gwamna da rauni, Allah ya sa magana ai. Gage mu. Magana ɗaya ɗaya biyu dole kawai a yi gaskiya ko a fasa. Wannan ita ce rayuwa wallahi. Wani abun mamaki inda za ka san wanda suke yin shari'a ɗin suna ɓata kansu lokaci. Duk da za a fara azumi a Kano aka zo aka ce defy, Obasanjo ya zo wajen, gwamnonin arewa da dama duk sun zo wajen, da Obasanjo ya zo TU, Obasanjo ya zo ba ma wanda ya zo, gwamnonin ya zo, waye gwamnan kaza ya zo, gwamnan kaza ya zo, gwamnan kaza ya zo, har gwamnan Kano ma da ya zo wajen kai ba ya komai ba. Wallahi can sai aka ce gwamnan Zamfara. Wallahi gaba ɗaya sai aka tashi tsaye. Dole Obasanjo ya tashi tsaye ya shiga sahu. Shari'a wallahi. Wallahi dole ya tashi tsaye. Musulunci wasa ne. Wallahi kowa tashi kawai ya ji mutanen da ke wurin sun fari ana cewa gwamnan Zamfara sai aka barke da kafara Allahu Akbar aka tafi tsaye. Dole ba yadda iya shi ma tafi tsaye. Sai da gwamnan Zamfara ya je zauna sannan jama'a kuma zuwa ta zauna. Shugaban su ya zo. Kage su samu izzar a duniya ma inda sun gane wallahi ga abinda zai tara musu izza din a duniya tun kafin a je kiyama. A nuna su masu mutunci ne a duk wanda yawa musulunci ta goma shi mukan ba za mu manta da shi wallahi. Cikin sallah, cikin kiyamun laili, cikin sujuda tsakanin mu da ubangijinmu cikin dare ya sani bai tsare ba sai mun yi masa addu'a ta gari. Ga irin wani sarata da ake da shi a nan an ce wanda yake wakiltar mazaban kullum ne da ina ne da kaitun yau Idris. Kaga da gaske suke irin waɗannan matasa da gaske. To waɗannan dattijan na arewa gaskiya fata dai muke su gyaru. Amma ba mu da hope da yawa, amma dai muna fata ko ba gaskiya ba, amma ba mu ba tsammanin mu zaton mu ya kusa ɗebewa gaba ɗaya game da su. Saboda haka new generation ɗin da ke tahowa yanzu ɗan shekara 40 ɗin nan abin da ya yi ƙasa nan mazajen suke, nan mazajen suke. Biiznihi ta'ala wannan karnin na musulunci ne a Najeriya da ko ina a duniya. Ina jin kun ji labarin shirin musulunci a Amurka yau da yamma, kun ji abin mamakin da yake faruwa a Amurka. Pentagon wurin tsiya na ƙarshe kenan, inda daga nan za a tattauna a kaiwa wani hari a jefa wani makami masallacin juma'a mu yanzu a wajen a Amurka. Ɗan ƙarni ne wani annan da wannan ƙarni ne na addinin musulunci. Gara kar mutum ya ɓata lokaci ya taho kar ya latti wallahi, kowa ya taho kar ya latti ya samu cit kafin a jima ya ga wuri ya cika ya rasa wallahi. Allah gane da mu. Wannan matsalar tana da ɗan ɗaure kai kwarai da gaske. Ɗaure kanta shi ne farko dai ya kamata a ce ba zai bayar da kuɗi ba har sai ya yi shekara ba. Wannan haka ya kamata a asalin mu'amala. To amma idan ka bayar da wannan fatawar a halin yanzu haka, to kuma waɗansu za su cuci masu gida. Sai ya zauna in ya ga saura wata ɗaya sai ya mata ya kwashe kansa ya gudu a rasa inda yake. Ka ga wannan illa za ta faru da yawa. To wannan shi ne illa da yawa. Gaskiya wannan fatawar tana da ɗauri kai ƙwarai da gaske. Kwanaki mun tattauna da waɗansu kan wannan na ce abin ya ɗaure mun kai. Ka'ida dai kan ya kamata mutum sai ya gama zama ya biya kuɗin. Amma yanzu in kai haka za a cuci masu gidajen haya da yawa. Mutane za su ta guduwa. Shi kuma musulunci mu'amala ce da ake gina ta akan la darara wa la dira. Ba a san a yi cuci mutum shi ma ba a san yi cuta. Da haka ni dai yanzu ba zan iya hana masu gidaje ba in ce da su bai halatta su karɓa ba. to sai dai kawai abinda za a ce da su idan mutum ya zauna kuma ya fasa kai a matsayinka na musulunci na musulmi da ba ka san ka je lahira da haƙƙin wani adadin watannin da bai zauna ba ya tashi sai ka bayar masa da adadin wannan watannin wannan shine zama na adalci idan daga baya ya fasa ko ya canza gari ko shi da kansa kawai da ya samu wani gida zai tashi ko bai cika adadin kuɗinsa ba to wannan kai kamata ya kabiyar masa na adadin kwanaki ko watanni wannan shine adalci tunda bai zauna a wurin ba wannan shine adalci da haka insha Allah za ku fita daga wannan alaikum salam eh malam bari wannan ya gama
dan mutum ya shiga haka
eh wani
ka kudin shi daga daya a nan sai ke wada uku ba ya take dan rujin ya kule kofa wannan waje ba za a kalgo ne ba sayon na shekara da ya shi kafa zuna haka wasu kuma sun samu mutane sai su hada shi da wani tattuwa su a ba shi kudinsa amma idan ba a samu kowa ba
ba za su mai mata da kudinsa ba a wannan ba adalci bane ba gaskiya gaskiya wannan ba adalci bane ba tun da dai bai zauna ba kan ya kamata a ba shi kudinsa in har mutum ya yi adadin wata biyar kuma kudin shekara biyar ka ga yin saura wata nake na saura wata bakwai ya kamata a ba shi kudinsa na wata bakwai amma abinda suke na wani idan ya zo a ce to shi ya shiga ya baka kudin wannan babu laifi in kudin sun kai abin da ka biya tunda ba lallai bane bai da kuke ciniki da wannan suka ba ka gidan kuma su ba wancan sa iya ragewa sa iya karewa ya kamata dai a yi komai bisa ga adalci shi mai zama daidai ba san rai ba.
Akwai kowace wanda a ga zaro kusan sama da shi
da biya
wanda China, India, ko in yara kwasu a jikin naira hankali kuma ba da akwai kowace a wannan sabon naira ɗari ɗin kara yake akwai kowace a jikinsa kuma ga jikin ce a cikin wannan wata ɗari ko biyu ne zuwa za a yi naira ɗari biyar da kwasu ba ma baki kuma a yi ma hoton biyu ko ta wani abu saboda haka yanzu mutum ya yi ɗaukar naira ɗari ne ka a jikinsa da sallah da shi
kawai. Me zai hana? Za ka ajiye ta ne a waje kai asara ne ai da can akwai hoto ma jiki wanda yake illa ne amma kuma duka sa ta aljihu hoton sardana ko hoton tafi a bale ko hoton waye ai duk illa ne wanda duk hotuna ne amma ba za ka ajiye kudin ka a waje ba tunda idan ka ga musulunci yana ba dukiya da mummanci wajen kare ta ba ai da a tsawantar da ita ba kaga a nan gurin yanzu ne ya kamata yan boko mu su fara rubuce-rubuce kenan akan wannan da kuma ɗan siyasar mutum waɗanda suke wakiltar ma majalisa ta tarayya da senate su fara dogon turanci a kai akan cewa ga abin dan mai an ce Najeriya ta kila sir ce me kuma na sa kurar a jikin naira a jikin kuɗin mu yanzu ne kamata a yi magana saboda haka dan Allah duk wanda Allah ya baiwa basiran da za su iya rubutu a cikin jaridu ya kamata su rinka yi kar mu raina kanmu yanzu marubutun ma arewa duka nawa ne wai ni dai wanda nake yawan ganin marubucinsu da ya arewa wanda yake wakiltar musulunci da kaza da kaza da kaza in ba waye tulle wani mutumin tulle na wani wanda yake yawan rubutu a Wycliffe West Aliyu tulle irin da su haka ba su da yawa masu da yawan rubuce-rubucen mu to ya kamata dai a samu wannan mayawaita rubuce-rubuce ya shi muna da yan boko da yawa amma sai a ta barci ana kwamfuta gen a jikin dai naira ɗari ne amma a ɓoye yake da yawa to yadda sai mutum ya yi izina zai iya ganewa kowa a same ta ya duba sida a yi gaskiya ne bai ba a in dai lokacin da ya kawo kastomin ba kai ne ka ce ya kawo shi ya kawo shi ba da dama ya nemi wannan daga wajen ka amma in shi ne daga yanzu zai ce wa na kana son kastoma in je in nemo maka in na kawo za ka bani kaza wannan ya halatta karɓo na ku amma ya zo ma na ya san ba inda zai samu abin sai wurinka ko da bai kawo shi ba in ya zo na yawo shi da kai shi tambaya za ta kawo shi a nan ba zai san ɗintawa ba sai in ka ga dama kai masa ihsani ina ga sai mu dakata haka a kira sallah sannan kuma bayan kiran sallah sai mu ansa ko da akwai wanda ya ce yana tambaya cikin tafsirin da aka yi ba da kowai zan baka wannan alfarmar sannan kuma sai mu ansa guda biyu sun zama uku kenan shi kenan sai mu yi yanzu a kira sallah. ba wai a ce ba iyaka ba, ana yi ne har zuwa lokacin da Allah ya yi wannan abu. Amma shi wancan da ya na wata guda aka hana shi daga baya yana la'antar munafiki, kafirai ne, kafiran Makka daga baya sai aka hana shi. To cikin ikon Allah waɗanda aka hana shi la'anta ta su daga baya waɗansu su sun musulunta a fatahun Makka. Wannan daban da na nawazil gina shi ne nawazil gurgurdan lokacin da ake ganin musibar da ake alkanur ɗin don istafar shi ke. Me zai hana sosai kuwa za a fito da malam mai tambayar ka. Wannan ya hadisi ne makaranta ka jana cewa na ce hadisin annabi ya ce an rakibu shaitan wa rakibani shaitana ne wa salatatu rakibu mahayi shi kadai idan ya tafiya ya ce shaitan idan su biyu ne shaitanu guda biyu in sun kai su uku to sun zama ayari haka hadisin ya ce. Malamai na kafa hujja da shi akan karhancin mutum ya yi tafiya shi kadai ba tare da abokin tafiya ba shine abin da hadisin ke nuna wa kenan ko su biyu kadai ba tare da na ukun su ba. Amma idan mutum yana cikin motar haya kaga wannan ayatun zama ayari ko da ba wanda ya sani a ciki amma dai suna ciki da yawa kaga sun zama ayari kenan. To yanzu kuma akwai wata fitina ta zamani kila idan baka da abokin tafiya kace kawai da wannan zaka dauke shi baka san waye zaka dauka ba dole za a lura da irin wadannan al'amur. Hadisin yana nan larurori na rayuwa kuma na yau da gobe wanda za su iya sa ko ai aiki ko kar ai aiki da shi kuma suna nan haka mutum zai kalla. Amma dai wannan hadisi ne daga annabi kuma ingantacce ne shi da wanda ya kamata mu sani. Annabi ya ce wanda ya tafiya shi kadai mahayi shi kadai ya yi tafiya da gari zuwa gari shaidan ne in su biyu ne shaidanu guda biyu in sun kai uku to sun zama ayari haka ake son tafiya ya mutum ya zama cikin ayari. Ta bayanin a fili yake na yi mamaki ne da ba gane ba. Wai sai dan sa mai kuke ban san lokacin da ake ina jin lokacin da nake magana kuna surutu da juna ko kuma lokacin idan mutum yana son dole sai ya tambaya har baya fahimtar me nake cewa dole yake in shaki numfashi ya yi tambayar sa kaga mutum ba zai fahimta ba. In ba haka ba nace wannan hadisi ya inganta larurorin rayuwa kuma suna da wanda zan sa ai aiki da shi ko kar aiki da shi ba haka na faɗa ba. Wannan hadisi da ke cewa in ra ko shi umci to cikin gida ne da mace ko abin hawa. Malamai suka ce abinda hadisin yake nufi shine galibin abinda mutane suke shi'umtawa a jahiliya. Galibi idan abu ya faru sukan canfa matar su ce kila dan yayi aure kaza ne ya samu arziki ko ya rasa ko kuma dan saboda abin hawa kaza ne ya samu arziki ko ya rasa ko dan ya tare a gida wuri kaza ne ya samu arziki ko ya rasa. Wato annabi na bada labarin canfa-canfan mutane ne ba hukunci ne yake bayarwa ba. Wancan kuma yana cewa la tsira wala kaza yana korewa ne. Saboda kaga hadisan ba su ci karo da juna ba. Akwai waɗansu ‘yan uwa da suka bugo waya don neman ƙarin bayani cikin mata ne waɗanda suke cewa yawanci akwai mazajen da ba sa zaunawa su yi hira da matansu da daddare sai mutum ya tafi sai lokacin da aka gan shi. kuma waɗansu kuma suna da gajiyawa wajen haƙƙin mata da ya shafi larurar rayuwa na yau da gobe. Wani ko cewa aka yi abu kaza ya ƙare na amfanin gida, to sai ya ta musifa ya ta faɗa. Haka dai da zai irin waɗannan abubuwa sun kawo kukansu da yawa. Ban san su ban san daga wata unguwa suke ba a duniya dai, ana amin da ya garin dai. Suka ce kuma ku ne kuke haka, ku masu zuwa karatu ne. Suka ce to a ji tsoron Allah a faɗa muku karatun nan ku ringa aiki da shi. To abinda zan karanta mana waɗansu nassoci na Qur'ani da na hadisi. Farko dai, ita mace da take karkashinka tana da haƙƙi a kanka na ciyarwa. Dukkan abin da ya shafi buƙatar gida dolenka ne, tunda Allah ce liyunfik zu sa'atin min sa'ati wa man qudira alayhi rizquhu falyunfik mimma ataahu Allah la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataaha sayaj'alu Allahu ba'da usrin yusra. Duk ma'abucin yalwa ya ciyar daga yalwar dukiyarsa kar ya kauro, wanda aka yi takaita masa arzikinsa kuma ya ciyar daga dan abin da Allah ya bashi. Wannan tilashinka ne ka ciyar da iyalinka, har ma ana raba aure ga wanda ya kasa ciyarwa. Duk kun san wannan a karatun fiqh, cewa idan miji ya kasa ciyarwa, to ita ko dole ta buƙaci abinci sau uku a yini, tunda ba mala'ika bace ba, kuma shi ya kasa aka yi aka buga to sai a raba su. Ya kasa ciyarwa, kuma wanda ma ba da halin ciyarwa shi ma aka ce ya hakuri ya yi ta azumi. Allah da kansa yace wali yasta'fifu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughnihim Allahu min fadli. Matar Abu Sufyan ta zo kara wa dan annabi, tace Abu Sufyan yana da dukiya amma marwaci ne, sai rinka yi mana koro, baya ba mu abin da yake wadata ta ni da yayana. Ya halatta da dauke wani abu cikin dukiyarsa koda bai sani ba, manzon Allah ce ke dauka koda bai sani ba, sai dai ke dauka ta hanyar da ta dace, daidai ruwa daidai tsaki, karki so kai. Amma in kin dauka biki sata ba, dan amana mana dukkan su wajibcin kulawa da wannan. Saboda haka kai miji wajibinka ne ka kawo abinci, ka kawo wato ainihin sabulun wanki, ka kawo sabulun wanka, ka kawo wa matarka tufafi, duk wannan wajibinka ne. Kuma idan ta ce maka abu kaza ya kare, kada ranka ya ɓaci, kai fatan Allah ya baka, in ma baka da shi Allah ya baka ka kawo. Amma ranka ya ɓaci, ya kake so ta yi, ta fita ta nema da kanta? Kai ma ka san baka yi adalci ba, a ce ma babu kaza kuma ranka ya ɓaci, don me ranka zai ɓaci an ce maka babu kaza? Na yi kokari in tambaye su, in ce to ku tsakaninku da Allah da mazan suke fita suna yin hira, ku kuma dan Allah kuna yin ado ko a gida? Dan Allah ne gwamnati ga wanda yake so kina. Illoli ne namu, dole mu warware su. Da nace tsakani da Allah kuna yi, suka ce wallahi suna yi gurgurdan hali, amma abin da yake faruwa shine kayan adam wata rana ko sun ci a kawo ba a kawo, wannan ma kuma suna da gaskiya in ba a kawo. Idan sun ci a kawo kayan adam ba a kawo, sabulu din nan mutum ba zai so mai kanshi ba, sai je ya sayo wanda mara kanshi ko da yana da hali kuma. To magallatana maganan wani ko ya kawo turaren wuta, ko ya kawo turaren fesawa, in za ta fesa ya rinka jin kanshi a jikinta, wani duk baya yin wannan. Wallahi wannan ba duk sake ne namu. Matarka da ka ta annabi, matarka fa ita ce za ta katangance ka daga fadawa cikin zina. Duk wanda ka gani a titi ta baka sha'awa, abinda ake so ka je gida, matarka ta biya maka bukata. Annabi da kansa wata mace ta gitta ya tashi ya je gida ya biya bukata wurin matarsa, ya fito yake cewa sahabbai, mace in za ta fuskanto cikin taro tana fuskantowa ne a surar shedan, shedan na kawata ta, ko ba ta da kyau, ko ba ta kai matar da ke ba ta tarka kyau ba. Sai kaga shedan na neman nuna ma wani abu a cikin ta, za ka yi sha'awa. Manzo Allah ce duk wanda ya samu haka to ya je gida ya biya bukata wurin matarsa. To shikenan sai kaga wani abu a waje ya burge ka, ko wani daurin dan kwali, ko wani gele, ko wani takalmi, ko wata sarka, ko wani zobe. Wannan wanda ka gani a wajen ya burge ka dai ka san haramun ne ko? To ka je ka sayo wannan abin da ya burge ka, sai ka kai gida wurin matarka. To amma kai baka je ka sayo mata wannan ba, kuma kana son idan ka je gida ka ganta kwalkwal kamar wancan ta wajen, ka san kai baka yi adalci ba. Na yadda in ka saya ta ki tana da laifi. Dan akwai matan da za a sayo musu kayan ado ba sa sawa daga sallah sai sallah, sai kuma ranar da za su je gidan biki, duk ranar da za su je gidan biki tun da asuba sun fara goge kaushi. Waɗansu matan haka suke, kaga wannan ba su san ciwon kansu ba. amma akwai waɗanda suna iya kwatantawa daidai gaskiya kawai mijin ne dai kuma shi kuma ya zama ya kan gari da yawa ya bijire da yawa. Manzon Allah ya ce istausu bin nisa'i khaira, istausu bin nisa'i khaira, kamata ya junan ku rinka wa juna wa'azi kan a kyautawa, junan ku su yi wa juna nasiha da wasici kan yi wa mata alkhairi. Haka manzon Allah ya ce a aikin hajji na ƙarshe yake jaddada mutane wannan, yace fa innahunna awanun, su mata wurin ku yadda ka san bayi, ya kwatanta su da bayi, saboda me suka zama kamar bayi, suna gida ba sa kwata sai da izininka, illa ke ka zo ka samu tana yin ranka ya ɓaci, to kai kuma baka zo na gida ta kalle ka ba, kuma tana son ta ga ɗan miji, kai baka zo na gida ba. Akwai kuma wanda in shi ma in za shi wani wuri waje ne zai ado, amma in yana gida sai zauna bai gitsa sa, sai ga mutum daga shi sai da jiran wanda wanda wata babban riga kamar kwatar da bakin kula a ciki ko yi haka, kuma gashin kansa bai caje shi ba, gashin gemunsa bai caje shi ba, kila gidansa da kwansa kwansa wai a gida yake da an jima ya hamma da an ya za shi shawar don girman Allah, kuma ka san ba kai adalci ba a gida kawai za ka tashi ba, irin ranar Lahadin nan ba zuwa aiki, ranar Asabar ba zuwa aiki, ka tashi in dai ka tabbatar ka gama bacci sai ka tashi ka je kai wanka kai ado ka sanya turare ka kare wula kamar zaka je wani wuri. Ina zuwa ne an gaice ka daura aure, ce ba wani kawai na yi miki ado ne yake ba dai ke dana dariya har kunnin ta, wallahi har kunni ko ƙarya kake sai ta dariya, to haka zaka yi wa matarka kai ma kai mata ado, in dai baka mata wannan ba kai ma ka san baka biya ta hakinta ba, kai kana so ta maka ado kai ba za ka yi mata ba, kana so ta maka hira kai ba za ka yi mata ba, duk matsayinka ne bai kai matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba. Yin tsare da Aisha, lokacin da ya tsare da Aisha shekara ta nawa, shi shekaru salama dan Allah annabi yana dan shekara 50 ba da wani abu, bai tsare da Aisha shekara 50 da wani abu, ita kuma lokacin nan ko shekara 15 bata kai ba, yin tsare da ita ka duba wannan al'amari ba, saboda matar ce dai ya dauke mata kewa. Mutane sun zo Habashawa suna wasa da mashi su jefa su tafi su jefa su tafi cikin masallaci, Aisha ta ce tana so ina son in yi kallo, zan lace bismillah, aka je tsaya daidai kofar gida ya haka ya dan lankusar da kafadar ta, dauke haɓar ta ta dora akan kafadar sa tana ta kallo a jima ya waiwaye kalle ta ce kin da ta har yanda da saura mun gaji ba, aka yi tai kin gaji har yanda da saura. Aisha ta ce ni fa na magaji da kallon amma sun nake sauran mata su gane matsayi na wajen annabi a can ba dama ce, to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ya kamata mutum ya riga dauke mata sakewa idan suna gida ɗan nan wata dan Allah wata rana ka sa kan ka takunkumin fita ka zauna gida ka yi ni kar ka je ko ina ka je ya ake ji lafiyar ka kalau, ba zazzabi ba mai komai ba ruwan sama akai ba ba tsananin sanyi mun tura yake ba, lafiyar ka kalau har kawai ka ki fita yi ni biyu dan Allah ka dantsana ka je ya ake ji, wallahi wahala ce sosai da sosai. Kuma wata rana a ɗan bar maka yara a tafi unguwa a bar maka yara biyu ko uku ka gani, wallahi sai ka zama ɗan karamin mahaukaci wallahi ka sani ba, amma su koyi suna nan ai musu tsaya tsaya don me ba za ka tausaya musu ba, ya kamata mu ji tsoron Allah game da matan na tabbatar suna da kulakulai, amma ka ɗauke ta a ita mace ce sunanta mace hankalinta ba irin naka bane ba, ko da ita ta haife ka kuwa da nassin hadisin manzon Allah da nassin ayar alkur'ani mai girma, tunaninta ba irin naka bane ko da ta girme ka ballantana kuma kai ne ka girme ta, akwai ɓacin rai a matsayinka na ɗan adam rai zai ɓaci, amma kai haƙuri ka jure ka haƙura ka haƙura kai ma sai ka sana aika mata abin da baka kyauta ba, to sai ka samu hutu ko matarka ka zauna ku hira da ita, in baka zauna ku hira da ba za ka je ku hira ku ko mata ku kuma ku kyauta ta ku ɗan rinka ado kuna ɗan gyara jikinku kuna tsafta duk inda yake tare datti, mace ta rinka kautar da datti daga jikinta ta rinka gyara kitso akai akai, ka tabari kitso har sai ya lalace ya abin nan gashi ita ba a daure ba shi ba, a ta rinka gyara jikinta kuma gashin hamata a rinka askewa kuma ana sace rare kuma a wajen dukkan wani mahada sai da manzon Allah ya yi nunawa al'ummar sa cewa a rinka dukkan wata mahada da datti ke taruwa manzon Allah ya ce yana daga cikin fitra a rinka kusar da datti wurin, irin nan gurin gwiwar hannu irin gwiwar kafa irin nan wuya irin nan hamata irin ina ne, yace kuma a rinka aske gashin hamata aske gashi na gaba aske menene duk wannan saboda mai tsafta, to galibi waɗansu mata ba sa kula da wannan, to in ba sa kula da wannan suna da karancin wannan tunanin, kai za ka koya mata ko ta hanyar wayo ko ta hanyar dabara ko ta wace irin hanya, amma dai rufin asirinka ka samu matar da za ta ɗauke maka kewa ta hana ka sha'awar wata a waje dan ya kasance kun mutu kun shiga aljanna. Wannan shine ake bukata, ko rayu kai da ita kun mutu kun shiga aljanna. Amma menene amfanin ko da lokaci ana cikin jidali ko kai kullun kana titi ba za ka dawo sai karfe 12 na dare, me alherin da ka samu a bakin titi nan? Dan da yi da mutane fa gari ba abin da yake, banda zage zage ba abin da yake, banda labari na shirme na labarin siyasa, labarin kwallon kafa, labarin haka dai, labarai marasa kan gado. Ka zo ku zo na gida mana kai da iyalinka, kuma in kana da abin hawa ga wanda yake ko da mota ko da wani abu, wani lokaci ya ware wata rana ko da da yamma ne ya dauki iyalinsa ya kai, ya kamata dai matsan zagaye gari kuma ku gari a dan fita kuma bayan gari haka a sha ko iskan gari a fita nan gurin a dawo nan gurin a dawo gida. Me wai duniyar, wai wai me duniyar da ya wuce wannan? In baka more ba dan kai kana ka cuci kanka, wallahi billahi me duniyar ina wannan ba. Ka san yadda za ka yi ta zama ta gari, cikin ta dauke maka yawa, ba abin da ya fi daɗi idan matar ka ta zama ta gari kuna hira, sai a awa biyu su wuce baka san ya wuce ba. Cikin kuma ku yi zumunci, wata rana a je a gaida waɗanda suke yin uwanka ne kai da ita, wata rana danginta ne kai da ita, ku je tare a ganku tare. Wani lokaci ba abin da mace take so illa a ga sun taho da mijinta, wannan mijinta ne, to kai baka taɓa mata wannan gatan ba. Duk inda za ta je unguwa sai dai ta tsaya a nan gurin tana jiran ɗanta sai ya zo ɗauke ta ko ɗan kabu kabu ya fizge ta a guje na taka birki. Ko kana da abin hawa wai kai ba za ka kai ta ba, sai dai ka jefa mata kuɗin tasi, za ka fita ana tambayar kana shan gashi, ka jefa ga kuɗin tasi ne ke ɗauka, ka watsa mata ga kuɗin ɗan kabu kabu nan, ka mutunta take nan, baka mutunta ta kuma ka mutunta aure ba. Sai mu duba suka ta mu hakuri, mu lallashi suka ta mu, mu ji tausayin su, mu yafe musu waɗansu kurakuran su, mu kuma gyara waɗansu halayensu waɗanda za mu iya gyarawa, shikenan a tafiya haka. Amma dai dama mu ce sai mun same su ɗari bisa ɗari ba zai yiwu ba, haka manzon Allah ya ce ɗari bisa ɗari sunanta mace ɗari bisa ɗari ba ka isa ka same ta ba, ba karatu ba ko lauhul mahfuz ta je ta dawo ba zai ka san karatu ba, wallahi ɗari bisa ɗari dai ba zai yiwu ba. Manzon Allah ma bai samu ɗari bisa ɗari ba, ba nan gurin mu karanta hadisin Aisha ba, rigima ta faru tsakaninta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, an zo wajen sayyidina Abubakar, manzon Allah na gani take cewa to a dai faɗi gaskiya, ji fa manzon Allah za a faɗa wannan magana. Ya za ka yi kai yanzu in ka aka faɗa wannan magana, ya za ka yi dan girman Allah ka ji matar ka kana magana ce to a ji tsoron Allah da ya faɗi gaskiya. Wanda aka tauri wa duniya gaba ɗaya wai na magana na ta wai a faɗi gaskiya, to idan mu zalla faɗi gaskiya ba zai faɗi gaskiya a duniya. To Allah fahimtar da mu da su, kuma Allah ba mu hakurin zama da juna, duk abin da zai kawo rashin jin daɗin rayuwar aure tsakaninmu da su Allah ya kare, kuma Ubangiji ta'ala ya sa mu gane kurakuranmu mu da su domin mu gyara. Akwai kurakuran da suke na mata ne, muna fatan Allah fahimtar da su su gane su gyara. Akwai wanda suke kuma namu ne maza, kuma Allah ba mu iko gyara ba. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A sai lokaci na gaba gobe dai yawar haka insha Allah mai nazin na jos wadda kowa ne da aka shirya zan gabatar a jos, idan na gabatar gobe da darasin nan kuma GB mun wuce Kano, sannan kuma wata na gaba insha Allah kuma mu sake dawowa lokaci na gaba nan da yau ɗansu ƴan makonni ba masu yawa ba insha Allah.